بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أقول يا جعل ملوكي يسن يا مسكم مع سوري دلافية zuwa wannan yini na 6 ga watan Ramadan ranar Alhamis a shekara ta 1446 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 6 ga watan 3 a shekara ta 2025 a lissafin miladiya wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa za mu ci gaba yau a inda muka tsaya jiya akan waɗannan ayoyi da muka jima ya karanta aya ta 110 da 111 da 112 insha Allah ta'ala a suratul nisa mun tsaya inda mana yake mana bayanin aya ta 110 wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah to zai samu Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai a cikin wannan ya bayyana mana me ake nufi da wannan aya sannan kuma abinda zai iya shiga hankalin mai sauraro ko mai karanta wannan aya dangane da kokarin bambance tsakanin wa man ya'mal su'an da kuma wa man yadhlim nafsahu abubuwa ne guda biyu akwai bambanci a tsakanin su ko kuwa abu ɗaya ne shine malam zai bayyana mana yake cewa wa'lam anna 'amala su'i 'inda al-itlaqi yashmalu sa'ira al-ma'asi cewa aikata mummunan aiki in aka ce wane ya aikata mummuna to ya kunshi sauran zunubai as-saghira wal kabira kanana da manya wa summiya su'an an kira shi an sa masa suna su'an mummuna likaunihi yasu'u amilahu bi uqubatihi saboda yana munanawa wanda ya aikata shi da uqubar da zai samu ma'ana uqubar tana munana shi shi yasa aka sanya masa suna amal ko amalan sayyi'an yawa wali kaunihi fi nafsihi sayyi'an ghayra hasani kuma saboda shi a kashin kansa ma dama mummunan abu ne duk abin da kaga Allah madauki ya haramta akwai abin da yake haramta shi li zatihi akwai abin da kuma yake haramta shi li ghayrihi abinda asalin mummuna ne shi ko shari'a bata zo ba hankali na fahimtar muninsa wannan ana kiransa mene haramun ne li zatihi manyan laifuffuka baki ɗayan su in ka kalle su ko shari'a bata hana ba zaka same su cewa a tsakan a zamantakewa kawai ba abu ne mai kyau ba. Yawwa da sata misali da kisan kai da zina liwatsi wannan ko shari'a bata haramta ba zaka ga asalin hankalin dan adam ma yana kyamatar su saboda munanawa juna da yake ciki. To sannan akwai abin da kuma shari'a za Allah maduki zai haramta shi saboda abin da yake kaiwa zuwa gare shi na munanawa ko kuma saboda abin da ke cikin sa na wani dalilin daban da yasa aka haramta shi. To shine yake fadi anan duk abin da aka ce sayyi'un ne ko amalu su'in ne to ya kunshi dukkan sauran zunubai kanana da manya an kira shi da wannan suna ne kuma saboda yana munanawa shi wanda ya aikata mummunan aikin saboda uqubar da take zuwa kansa ko kuma in ka kalle shi a kashin kansa dama can ba abu ne mai kyau ba yace wa kazalika zulmun nafsi inda al-itlaq kima kalmar zalama nafsahu in aka sake ta aka ambace ta ba tare da wani kaidi ba yashmalu zulmaha bishirki fama dunahu kima ya kunshi mutum ya zalunci kansa da aikata shirka ko kuma ya zalunci kansa da wani laifin daban kasa da shirka walakin amma inda qtirani ahadihima bil akhar in aka gwama su su biyu tare aka ce wa man ya'mal su'an sai aka ce aw yadhlim nafsahu kaga an faɗi wannan laifukan guda biyu a tare yawa a siyaki daya to sai yace faqaqad yufassaru kullu wahidin minhuma bima yunasibu in aka tashi fassara kowanne sai a bashi fassarar da ta dace da shi misali fa yufassaru amalu su'i huna to anan sai a fassara tunda kun ga nan wannan ayar ai sun zo tare ne to ya za a fassara ɗayan ma kuma ya za a fassara sai ce fa yufassaru amalu su'i huna a wannan siyakin ana fassara mummunan aiki bizulmi alladhi yasu'un nas shine zaluncin da zai cuci mutane zaluncin da za ka yi ka cutar da wani a waje ba kai ba wa huwa zulmuhum fi dima'ihim ka zalunci mutane a jini ko kai duka ko kisa ka zubda jinin mutum ta hanyar kisa ko rauni wa amwalihim ko sata wa a'radihim ko cin mutunci duk abin da za ka yi wa wasu na waje to sai a kira shi shine ma'anan waman ya'mal su'an ana fahimta yawa wa yufassaru zulmun nafsi shi kuma zalintar mutum ya zalunci kansa sai a fassara shi da bizulmi wal ma'asi sauran zaluncin da zaka yi da zunubi allati baina Allahi wa baina abdihi wanda suke aukuwa tsakanin mutum da ubangijinsa ma'ana in kai zunubi wanda babu haƙƙin dan adam a ciki haƙƙi ne na Allah tsakaninka da shi ka tuba ya yafe maka to wannan shine mai zulmun nafsi in kuma ka cutar da wani ka zubda jinin sa ka taba dukiyarsa ka bata mutuncin sa wannan shi kuma shine mai amalus su'i wannan in sun zo tare haka zaka fassara su in ko aka ambaci aikata mummuna shi kadai to wannan zulmun nafsin ya shigo zulmul ibadi shi ma ya shigo an gane haka in an ambaci zulmun nafsi ba a ambaci amalus su'i ba to ya kunshi dukkan a'malus sayyi'a sawa'un kabira da sagira na tsakanin bawa da ubangiji da kuma tsakanin bawa da ƴan uwansa bayi ya fada ya bayyana yawa to sai ya ce wa summiya zulmun nafsi zulman mutum ya zalunci kansa an kira shi da wannan suna ya zalunci kansa dan me ya anna nafsal abdi domin ran mutum laysat milkan lahu yatasarrafu fiha bima yasha'u ranka ba naka bane ba a baka damar kayi abin da ka ga dama da ranka ba domin ba kai ka mallaki ran ba ana fahimta ma'ana kai kanka wannan rayuwar da kake cikin ta to ba taka bace zaka karkabe wa kanka damar kana da iko ka je ka bada ita shi yasa malaman fiqh suka yi magana akan bai halatta mutum ya istirqaqi nafsinsa ba ma'ana idan ya kai kansa ya ce gashi ya kawo kansa a mai da shi bawa an fahimta saboda shi bai mallaki kansa ba in ba yaki akai aka kama shi a matsayin bawa ba to bi halatta yana da yaje kai kansa a matsayin bawa ba ai kun gane wannan domin kamar ya dauki ran ne a matsayin mallakarsa ce yana da ikon yi abin ne ga dama yana na cikin kutubul fuqaha sun ambaci wannan bi sarihil ibara ce Allah kyauta tun banda ma dai abu shin a ce je kai kansa yana ya samu ya shaki iskar yanci kuma yaje ya kira kansa bawa haka nan kuma bai halatta mutum yaje sai da kansa ba ko ya sai da wani bangare na jikinsa ko ya ce ya aje a cire idansa guda daya ya sai da shi saboda tsabar talauci zai zauna da ido daya ko yaje ce a yanke hannunsa a bai wani ko a yanke kodarsa a bai wani Malamai sun tattauna akan halaccin ba da taimako ya halatta wani ya rasa koda ɗaya ko kuma dama can kodarsa ɗaya ce ɗayar ta lalace sai aka ce ya nemo wanda zai ba da gudunmowa a cire tasa a sa masa an fahimta in ba haka ba shi zai mutu tunda babu duka biyun za su tafi to ya halatta mutum yaje a cire tasa ɗaya tunda guda biyu ne sai a samu wani guda ɗaya amma bai halatta ya sayar ba an fahimta yawa ba da gudunmowa da taimako ya halatta amma ka je ka ce nawa za a bani akan wannan saboda talauci ko makamancin wannan bai halatta ba saboda jikinka ba naka bane ana fahimta amma ba da gudunmowa an kalli taimakon juna a babin wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan malamai suka halatta wannan malaman zamanin yanzu ana fahimta insha Allah eh amma sayarwa bai halatta ba na'am haka sai da jini ma ba a sai da shi yawa amma ana ba da taimakon jini sai ka je asibiti sai a dau jininka saboda a samu wani marar lafiya bayan an auna an ga kai din lafiyayye ne amma ka ce wannan jinin ni ba zan ba da shi ba sai an bani naira kaza to bai halatta ba in ka ci wannan ka ci abin da yake haramu saboda kai abin da yake na jikinka ba mallakar kanka ba ne ana ganewa ina ne sai ce wa inna ma hiya milkun lillahi ta'ala amma mallaka ce ta Allah Allah ne mallaki jikin da komai da ran وقد جعلها امانه عند العبد يا بعد wannan ran ne ya baka amana inna arabna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana mene zaluman jahula saboda jahilcin sa da yawan zaluncin sa sai zalunci kansa ya shiga cikin saban Allah wanda zai jawo masa mummunan sakamako danka jikinka ba mallakar ka bane amana ce aka baka sai ka kiyaye amana shine ce qad ja'alaha amanatan 'inda al-'abd wa amarahu an yuqimaha 'ala tariqil 'aqli 'ala tariqil 'adli kuma Allah ya umarci bawa ya tsaida wannan ran nasa akan hanyar adalci bi ilzamiha lis-siratil mustaqim ka tilasta wa kanka ka bi hanya madaidaiciya kai za ka matsa wa kanka domin kai baka mallaki kanka ba kai bawa ne ran da aka baka amana aka baka ka ja ran naka ka sa shi a aljanna shine aikinka ta hanyar me ta hanyar aikata abinda Allah ya umarta da nisantar abinda Allah ya haramta bi ilzamiha lis-siratil mustaqim ilman wa amalan wajibi kai ilimi duk ilimin da sai da shi zaka aikata aikin da zai cancanta maka karkashin rahamar Allah ka shiga aljanna to wajibinka ne ka je ka nemi ilimi haka haramun ne ka zauna da jahilci mun ji haramun ne mutum ya zauna jahili kun yadda ma'ana kenan wajibinka ka nemi yadda zaka bauta Allah yawa tilas ka fidda kanka daga jahilci ka dauki littafi ko ka dau kanka ka je gun malami ya zabar maka littafin da zai koya maka ka zauna a koya maka duk abin da sai da shi zaka shiga aljanna in ba haka ba kai ka zabi ka shiga wuta dole ne ka iya sallah tunda Allah ya ce kai sallah dole ne ka san abu mai tsarki da abu mara tsarki dole ne ka san yadda za ka yi azumi, dole ka san yadda za ka yi haji da ba da zakka in Allah ya hore maka abin da za ka yi. Duk abin da yake wajibi a kanka to tilas ka nemi ilimin yadda ake yinsa. In ka zauna da jahilci a cikin abubuwan da mun san ilimi malamai suna kasashe kashi biyu ko? Shi ne dai wanda kullum na magana a kansa, wanda dai malam mai ahlari ya faɗa shi ne furudul ayn, shi ne fardu ainihi. Yawwa, farillansa da ake kira ake fassarawa farillansa na ainihi. Yawwa, abin nufi dama da farillan ainihi shi ne duk farillar da wani ba zai ɗauke maka ba kai za ka yi wa kanka. Yawwa, duk abin da wani zai iya ɗauke maka to ba wajibi ne a kanka ba in wani ya ɗauke. Ilimin alƙalanci ba dole ne kowa ya zama alƙali ba, ko? Ilimin ya ake limanci ba dole ne kowa ya zama liman ba. An fahimta? Yawwa, duk da za ta iya kamawa zama misali ilimin abin da kamar harkar da'awa ba tilas ne kowa sai ya zama mai wa'azi ba, amma gurgudan abin da ya sani in ya ga mahallin inkari ya yi inkari cikin abin da zai iya. Amma ba a ce dole wajibi kowa sai ya zama babban malami ba. Abin da yake wajibi a kanka shi ne duk abin da ba za ka sauke wajibin kanka ba sai ka san shi to dole ka je ka nemo iliminsa. An fahimci abin? Kuma dai ina jin ba sai an ba da misalai ba duk kun fahimci wannan. Sai ce fayas'a, gashi yace wajibi yayi dawainiya yayi duk kokarin da zai fi ta'limiha ma amara bihi ma umira bihi, ya ilmantar da kansa abinda aka umarce shi da shi. An umarce ka da sallah to wajibi ka je ka koyi sallah. Wa yas'a fil amali bima yajibu, haka nan kuma yayi kokari ya yi aiki da abin da yake wajibi a kansa. Fasa'ayuhu fi ghairi hadha at-tariqi, duk wata ɗawainiya da za ka yi ba a wannan hanyar ta sauke wajibi ba. An gane? Ka je kai abin da yake na saban Allah ko kuma abin da zai jawo maka wani bala'i, to zulmun li nafsihi, to wannan zaluntar kai ne. Haka in ka je kai saban Allah ka yi me? Ka zalunci kanka. Ka je kai sata kai laifuffuka dai waɗanda yake Allah maɗauki ya haramta maka, to in ka aikata ka zalunci kanka, domin kan nan naka an baka amanarsa ne ka kula da shi ka yi aikin da zai kai shi aljanna. In kai aikin da ya kai shi wuta to ka zalunci kanka, Allah baya zalunci. Yawwa, wa khiyanatun kuma yaudara ce ka ci amana. Wa udulun da karkata biha daga ran naka anil adli, ka kauce da ita daga adalci. Allazi dudduhu aljawru wadh-dhulmu, wanda kishiyar adalci shine zalunci. Allah ya tsare mu da jauri da zulmu duk abu ɗaya. An gane wannan guri? Sannan Allah madauke ce thumma qala, amana yace thumma qala, sannan Allah subhanahu wataala ce wa man yaksib isman, duk wanda ya hauhawi ya tsuruwuci ya aikata isman laifi, fa innama yaksibuhu ala nafsihi, to kansa yiwa, kansa yiwa. Duk wanda ya laifi ba za a ɗauki laifin nan a ɗora ma wani ba, shi ne ya yi laifin shi za a azabtar, shi ne ya cancanci uquba. Yace wa hadha yashmalu kulla ma yu'assimu min saghirin wa kabir, wannan ya kunshi duk wani abu da zai sanya mutum ya zama mai laifi, shi ne yu'assimu, ya ja'aluka asiman, duk abin da zai sanya ka ka zama mai laifi ko ƙarami ne ko babba, to wannan ya shiga ciki. Faman kasaba sayyi'atan, don haka duk wanda ya aikata wani mummunan aiki, fa inna uqubataha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya ala nafsihi la tata'addaha ila ghayriha. Yawwa, duk wanda ya aikata wani mummunan laifi to uqubarsa ta duniya shi za a yi wa, uqubarsa ta lahira shi za a yi wa, ba za a dauki laifin wani a baiwa wani ba. Sai kawo faɗin Allah maɗauki yace kama qala ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra, babu wani rai da zai dauki laifin wani. Dan haka ko wanda yace maka ka je ka ci bashi gurgudan yadda kaga dama, wane ya dauke? Ko gobe kiyama duk zunubin da kai kawai zai zo ya ce duk a loda masa shi, in ka yadda da wannan an burma ka, don ko ba zai yiwu ba, Allah ba zai saba wannan zancen nasa. Ba za ka yi laifi ka sa ran wai wani ne zai dauke maka, babu wani mai daukewa. Kowa ya aikata laifi to shi za a yi wa uquba, shi ya cancanci ya ji sakamakon abin da ya aikata. Lakin إذا ظهرت السيئات فلم تنكر أما إذا زنبي يبين ييوى أباين كسر كما بأي وأزي أنقر قدي متاني با ما لم يسك جزء أوروبا سبينا ومتاني تيوى ونن أبن با دي دي بني أمت أقوبتها تو أقوبر تنا إيا قم قوة دكوة أنقاني لك دولة أتكم متاني أسامو وأن ذا سشي أبو كذابا دي دي بني أنك سامو to sun dauke wa sauran amma in duk al'umma ta yi shiru akan barna babu wanda yace abu ba daidai bane to in uquba ta zo Allah zai iya sanya ta shafi kowa da kowa sai kuma an je lahira sai Allah ya bambance kai ba kai komai ba kai ne kai amma uqubar duniya za ta iya shafar kowa talauci da yaki da kashe-kashe duk Allah yana sanya su su zama sababi na zanubai da ake yawan aikatawa wannan ba wani abu ne da za a yi karin sa ba zaka ji wasu suna cewa wai mismanagement ne na shugabanni yake jawo bala'i ba wani zancen zunubai Allah madaukaki a cikin ayoyi da yawa sun fi a kirga ya hada zunuban mutane da uquba da take zuwa musu yawa ane mutane uquba Allah madaukaki har fada ya cewa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha amran kauniyan ba amran shar'iyyan أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرها باب آية التي بيّن وانا إلو وانا أبو القرق إن الله يسوي هلك متعين سيسا من ينجلي شوق بني سيسي فاسك أنشي سيسو لك الليف فكا سيسو لك أبو بوا مالي ساكو سيسو تنشي أقوبة سيسا هلكاسو أرغوزاسو فقا وانا عيبا إيا سو متعين لا أرغوزا بسيكا جو أقوبة ta shafi kowa da kowa an fahimci abu da kuma ayoyi dai da yawa da suke bayyana irin wannan lamari Allah yakan yi uquba ga mutane saboda kin yin wa'azi kanu la yanhauna la yatanahuna kai kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu kaga Allah madaki ya faɗa da tsine wa banu isra'il lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون فألا ما أكيافة وأنه ذاك ألا سبحانه وتعالى يكن يؤقوبا جمتع نيسا كما كن أيكنس فواندا yayi aiki shi kadai uquba take samu sawa'un ta duniya ko ta lahira amma in zunubi yayyawa yayyado a ƙasa kuma ba a samu masu hanawa ba kowa yayi shiru yabi to in uquba ta zo tana iya gamawa da su baki da an fahimci wannan wannan kuma babu zalunci a ciki Allah ta ana ganewa ina ne sai ce lakin idza zaharatis sayyi'atu falam tunkar ammat uqubatuha وشمل إثمها فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة سوى وانا بذي في تدك تكون حكم سوانا آية ربا معنى ياتفي دن سيئة وكيش أباب أمومي ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه معنى كينا الأمة إن تعيكة ممونا أبو كما بقى ساموما سإنكاري أتكين تبا ومصيفة ذات ذو سوسك جاوب فانسو wannan din shi ma zai shiga cikin ma'anar wannan in kuma an kalle shi akan individual abu shi ma haka yake ana gane ba sai ce li anna man taraka al inkara al wajiba domin duk wanda ya bar inkari in an yi mummunan abu me ake yi sai a yi inkari sai a ce wannan abun ba daidai bane to wanda abun ya zama ya wajaba a kansa sai ya bar shi bai yi ba faqad kasaba sayi'atan to kin yin wannan wa'azin shi ma ai laifi ne dan haka abin da ya biyo bayan kin inkari to shine uquba ta shafe ka wa fi hada bayanu adlillahi kin wannan akwai bayani yake tabbatar da adalcin Allah Allah shi yasa daga cikin sunansa al-adlu al-hakam Allah shine al-adl mai adalci ya sifatu ku al-adlu daban al-adilu daban adil mai adalci kuma al'adlu siffa ce da talazzumci mai siffantuwa da ita ba ta rabuwa da shi a kullum Allah mai adalci duk abin da ka gani ko mummuna ne ya zo maka kai, to shi a wurinsa kyakkyawan aiki, babu wani mummunan aiki a cikin ayyukan Allah. Washarru laysa ilayka, duk abin da Allah ya yi to mai kyau ne, saboda komai mallakarsa ne, shi ne sarki mai zartaccen iko, ba a tambayarsa a kan abin da ya yi, su bayi su ake tambaya don me suka yi, shi ko komai nasa ne, kai bawansa ne, kuma kai a cikin bayansa ba wani abu ne da kai ba. Allah shi ya zaɓe ka har ya ce ya karrama ka, ko ya turo maka manzanni, manzanni daga cikin mala’iku daga gare shi zuwa manzannin mutane, manzannin mutane kuma zuwa kai, zuwa gare ka, su ilmantar da kai abin da Allah ta’ala yake so ka aikata. Daga in ya so ukubarka, sai ya bar ka bai taimake ka ba, sai ka zaɓi ka aikata abin da ba daidai ba, kuma sai ya maka ukuba. Kaga ba a yi maka ukubar ba sai da kai aiki mummuna. An fahimci abin? Wannan ta nan za ka hango cewa ba zaluntar ka yi ba. Ba haka kawai ya ce maka kai zo a yi ma ukuba ba. Kamar da kullum muke ba da wannan misalin ranar ƙiyama. Allah maɗaukaki a kan me zai mana hisabi a kan ayyukan ba. Shi yana da ilimin adadi da sunaye na ‘yan aljanna baki ɗaya. Ya san kowa aljanna za shi. Yana da adadi, yana da sunaye na miji ko mace na ‘yan wuta. Amma gobe ƙiyama in ya zo, ba cewa ya zai yi ina wane da wane, sai a yi roll call a kira sunaye ku zo ku shiga aljanna. Ina wane da wane su ma a kira sunaye ce ku shiga wuta. Saboda na san dama wuta za ku shiga tintini an muku hukunci. Wannan ba haka yake ba. Sai ya bayyana mana adalcinsa. Shi ne sai a fito da ayyukanmu. Ayyukanmu su za su yi determining me muka yi a rayuwar duniya. Kai wane ɗan wane, kai ne kai kaza, kai ne kai kaza, kai ne kai kaza. In ka ce eh, in ya ga dama ya yafe ma ka wuce. In ka ce ba kai ba, sai a tono, sai a fito da shi a nuna maka. Kai ne wannan eh. Kayi kaza, kayi kaza, hujjoji su tabbata a kanka. To a lokacin kuma sai a tura ka inda Allah ya ga dama ya tura. Ku ga ashe wannan yana tabbatar da Allah ba zai zalunci kowa, ya sa shi a halin da bai cancanta ba. Duk inda ka ga ka samu kanka gobe ƙiyama, to aikinka ne ja. Ashe in kana so kai wa kanka ƙiyamul layli kamar da muke faɗa da Hausa, me za ka yi? Kai aikin kirki. Kai imani da Allah, ka yadda da shi. Kuma a duk abin da ya ce ka yi, to ka tsaya ka yi. Gobe ƙiyama da wannan aikin za a yi maka hukunci, shi zai hukunta ina za ka, babu zalunci. La zulmal yau, kamar da Allah ya faɗa. Allah ya tsare mu. Yace wa la yu'aqibu ahadan, Allah ba zai uquba ga kowa ba, akthar min al-uqubati nashi'ati an dhanbihi, kowanne zunubi da irin gwargwadon uqubar da aka ajiye masa. Zunubi kaza kaza ne, zunubi kaza kaza ce, to ba za a ɗauki ka zo da ƙaramin zunubi ba a ga damar yafe maka ba, kuma a ɗauko uƙubar babban zunubi a yi maka, Allah ba zai wannan ba. Haka gwargwadon aikin da kai, gwargwadon irin uƙubar da za a yi maka. Ko a duniya ba aka samu ɗan adam inda zai iya maka wannan adalci ba, ko ballantana a ce shi kake taiwa laifin dama ya gama ɓata ransa. To Allah kuwa mai rahama ne, mai jinƙai, zai kuma yi maka adalci. Kuma bugu da ƙari, abin da kai ɗin duk da ba zai ƙara maka uquba ba, to in ya ga dama kuma sai sauke ma uquba ma ya shege ka, duk an yafe. Saboda kai ɗin kai ne mabuƙaci, shi kuma shi ne wadatacce. In ya yi maka azaba ma ba daɗi zai ji ba, dama don a hora ka ne saboda kai masa taurin kai a rayuwa. Yanzu da ka zo zai iya kallon ka ma ce ba ka isa ba je ka an yafe. Allah ta'ala ya yafe mana. To sai ce wali haza kala, shi yasa yace wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne kuma gwani ne. Duk abin da yayi da ilimi yake, duk abin da yake kuma babu zalunci a ciki. Shi yasa kun ga mafi kyawun sifa da dan adam zai siffantu da ita ce ilimi da adalci. Shi saboda Allah yana yawan siffanta kansa da ilimi da adalci da hikima. Tunda dama daga cikin ma'anonin adalci shi ne mai ka sanya abu a inda ya dace. Hakanan ita hikimar daga cikin ma'anoninta ka yi abu yadda ya dace. don haka Allah shine mai ilimi, Allah kuma shine adali, Allah kuma shine mai hikima. Shi yasa Bahaushe yake fassara kalmar hikima da mai gwaninta da kwarewa, ba a cin gyaransa duk abin da yayi daidai ne. In yasa wannan abun a gefen dama, to nan yafi dacewa. In yasa wannan abun a gefen hagu, nan yafi dacewa. In ya bai wani ilimi, to shi yafi cancanta. In ya bai wani, ya bar wani jahili, haka yafi cancanta. In ya bai wani kuɗi, haka yafi cancanta. Da ya san a cikin muqtadayat hukuncinsa na sabiqi ilmihi, ya san wani in an bashi kuɗi barna za a yi, ashe alheri gare shi shine kar a bashi. An fahimta? Haka in ka ga wannan kuma baya nufin tunda baka san kai me aka rubuta ma ba. Baya nufin cewa in ka ganka cikin talauci kace to shikenan, la'alla tuntuni dama an rubuta min talauci, shikenan ba zan nemi kuɗi ba. Ba haka ake nufi. Ai wal qadaru sirrullahi ta'ala, kamar yadda malam Tahawi ya ambata. Tunda sirrin Allah ne, babu wanda ya san me aka rubuta a lauhul mahfuz. Kila an rubuta da za ka rayu a talauci, sai ka zo shekara kaza Allah zai wanye maka waɗannan abubuwan, sai ka ga ka zama ba mai talauci. Ka nemi duniyarka ta ɓangaren halal, kar ka nemi ta ɓangaren abin da yake haramu. An gane? Kar ka tsaya kana bara, kar ka tsaya ka ƙasƙanta kanka, kar ka tsaya ka wulaƙanta kanka kana roƙo, amma ka tashi ka nema. Allah ne ya san me ya ƙaddara za ka zama. An fahimci abin insha Allah. Don haka sirrin Allah ba a shiga cikinsa. Ai, lahul ilmul kamilu, ilimi kammalalle gaba ɗayansa, siffar Allah ce, ya san komai, ya san komai. Wal hikmatu tamma, hakanan cikakkiyar hikima ta Allah ce. Wa min ilmihi wa hikmatihi, yana daga cikin ilimin nasa da hikimar tasa, annahu ya'lamu dhanba, cewa ya san zunubi, wa ma sadara minhu, da kuma abin da yake jawowa, wasababa da'i li fi'lihi, da sababin da yake jawowa a aikata laifi, wal uqubatal mutarattibata ala fi'lihi, ya kuma san uqubar da take jeruwa akan wannan laifin, in an yi shi abu kaza ne zai faru, wa ya'lamu halatal dhanbi, ya kuma san a lokacin halin zunubin, annahu in sadara minhu dhanbu bi ghalabati dawa'i nafsihi al-ammarati bis-su'i, in laifi ya fito daga mutum sakamakon ransa mai yawan umarninsa da mummunan aiki, shine wannan shine ya rinjaye shi, shine galabati dawa'i nafsihi, ransa wannan da ake siffantawa da al-ammaratu bis-su'i, in ya zama shi ya rinjaye shi, ya umarce shi ya aikata wannan mummunan aiki, ma'a inabatihi ila rabbihi, tare da komawarsa zuwa ga ubangijinsa, fi kathirin min awqatihi, a cikin da yawa daga lokutansa, Allah ya san annahu sayaghfiru lahu wa yuwaffiquhu lit-taubati, Allah ya san cewa zai gafarta maka kuma zai maka gamdakatar zuwa ka bi hanyar tuba kuma ka tuba. Wa in sadara minhu, in kuma laifin ya fito ne, bi tajarru'ihi alal maharimi, ta hanyar tsaurin ido akan haram, baka damu ba, kawai kana aikata ta, kana ganin ba abin da zai biyo baya, istighfafan bi nazari rabbihi, ya rena kallon da ubangijinsa yake masa, bai dauke shi da muhimmanci ba, zai yi zunubi ya san Allah yana kallonsa, ya dauki ma ai ba komai, shi morewarsa yake yi, wa tahawunan da sakaci bi iqabihi, bai damu da uqubar da za ta biyo baya ba, fa inna hadha ba'idun min al-maghfirati, wannan yayi nisa da a gafarta masa, ba'idun min at-tawfiqi lit-taubati, Allah ba zai bashi damar ma ya tuba ba. Da haka sai ka ga Allah tunda ya san cewa wannan ga irin ƙarshen da zai samu, zai istihtari, zai wa dokar Allah da tahawuni da istighfafi da wulaƙanta addini da rashin nuna girman, ya san girman Allah, haka kawai yana yin saban Allah, ma yana yi ne da wata gatsarasa gatsarasa, wato da wani jiji da kai, yana ganin shi ba a isa a hana shi ba, yana ganin waye ya isa ya yi masa ma magana sai an yi din. To mai irin wannan, Allah ne ya hana shi taufiki, ya hana shi tuba, a haka zai mutu, kuma Allah maɗaukaki ya karɓi ransa kuma ya sa shi a wuta. Kaga laifin waye? Laifin sai. Amma mai yin zunubi yana jin girman Allah, har yana ƙoƙarin ɓoyewa, baya so a gani, yana kuma kuka da daddare, ya tausaya wa kansa ya akan ya jefa kansa cikin irin wannan bala'i ya aikata mummunan laifi to sai kaga la'alla Allah ne yake so ya bashi tawfiki wata rana sai wani wa'azi ya ratsa jikinsa sai ya tuba tuban ƙarshe sai kuma ya dawo ya daina wannan aikin a cikin haka sai Allah ya karbura su ina za shi aljanna da haka ashe babu mutumin da yake tabbace ba zai zunubi kwata kwata ba sai annabawa ko Allah ya tsare su amma duk wanda ba annabi ba to zai yi yau zai yi gobe wata rana zai yi to kuma in Allah ya bashi tawfiki sai kaga yana karkato da zuciyarsa zuwa ga tuba yana jin wa'azi yana ragewa wata ran koda ya sake komawa ai akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadi Allah madaukaki sai sa bawansa zai zunubi sai ya komo ya tuba sai Allah ya ce ya yafe wa wannan bawa saboda bawan ya san yana da ubangijin da ake tuba zuwa gare shi ko sai yayi zunubin sai ya sake komawa wata ran ya sake aikatawa sai ya sake dawowa gun Allah sai Allah ya ce lalle bawa na ya san yana da ubangiji mai gafarta zunubai sai a ce dai ka an yafe in ba Allah ba wallahi wannan rahim wa rahama kullum muna fadin wannan misali kai ka kaddara in dan adam ne kake wannan in kai masa sau daya ya kauda kai kai na biyu ya kauda kai na uku na me zai maka zagi ma zai da cin mutunci zai ce ka rena shi amma Allah bai ce an rena shi ba kuma kullun ka juyo ka dawo gunsa ba a taba korar ka ba fadar dan adam zaka je a kore ka a ce yau ba zai fito ba yau ba zaka gan shi ba amma ba fadar Allah Allah babu wani shamaki tsakaninsa da bayinsa ka tashi da daddare ka neme shi yana nan ka roke shi ka daga hannu ya Allah abu kaza ya kai tsanani ya Allah ba mai dauke mun in ba kai ba sai kai mamakin irin abin da Allah zai maka ya Allah ka gafarta mana Allah ka yanke mana damuwa da tashin hankali yace fa inna hadha ba'idun min al-maghfirati ba'idun min at-tawfiqi lit-tawbati thumma qala sannan sai Allah madauki yace wa man yaksib khati'atan wanda ya aikata ya tsuruwuce khati'atan al-khati'a nan ana nufin al-ithm zunubi ba kuskure ba al-khata'u shine kuskure al-khati'atu kuma zunubi an gane yawa wanda ya aikata zamban kabiran ka gani zunubi babba au isman ko dai laifi to shine malamin ya fada ya fassara ya ce ma duna zalika wanda bai kai wancan ba shi ma me ya jawo ai wannan fassarar saboda jeruwar su tare a siyaki daya da an ce ism to za iya fassara shi isman kabiran aw sagira ko da an ce kuma khati'a shi ma za iya cewa ko babba ko karami amma tunda aka jero su tare to sai a ce khati'a babba ism kuma karami kun gane wannan abu wannan hanya ce mai sauki da malaman musulunci musamman malaman ahlus sunnati wal jamaa su suke wannan fassara ayi taqsimin abu saboda nassi ya zo da shi maimakon a hammalawa nassi cewa akwai tukka da warwara ma'ana ka dorawa nassin cewa nan an ce kaza can an ce kaza kaman akwai tukka da warwara a sai a ce a'a tunda ka ji haka to wancan karami ne wannan babba ne kaga lafazin ya tabbata a inda yake kai kuma baka kayyata abin da aka faɗa ba an fahimci wannan wannan yana daga cikin hanyoyi da malaman sunna suke yi a wurare da yawa kuma mun ce umuman malaman tafsiri amma ya fi ƙarfi wannan agun malaman sunna saboda su suka fi kowa sanin girman nassi ba za su kawo hankalinsu su soke nassi ba a wurin masu bid'a kuwa cikin sauki nassin ma gaba ɗaya sai a soke a ce a'a wannan ba za a yi amfani da shi a nan ba saboda ya saba kaza ya saba kaza amma agun malaman sunna ba su haka komai ana ba shi ma'anarsa wa yabqa fi mahallihi amilan sai ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi me yasa yayi jazma ga wannan yarmi ya ce yarmi ba saboda shi ma irin wanda muka karanta wancan wani ya amal su'an aw yadhlim nafsahu ko yawa saboda ismu shartin harafin sharti wannan man wa man yaksib a gani khati'atan aw isman thumma tunda thumma harafin atsafi ne atsafi kuma yana sa ayi hukunci irin wanda ya wuce akan wanda yake ma'afufi an fahimta yawa sai ce ay yarmi bihi yajefi ay yattahimu bi dhanbihi bari'an sai ya samu wani innocent shine bari'an albari'u wanda bai komai ba bai laifi ba, yauwa sai wani ya yi laifi sai ya jefi wani da shi, to wanda ya yi wannan faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, wani shine abin da aya take faɗi. Wannan yana komawa da mu zuwa ga asalin sababin saukar wannan aya, gashi nan malam zai ambata mana. Shine yace wa min zalika dhanb, yace ai yattahimu bi dhanbihi bari'an min zalika dhanb, yatuhumi wani kubutacce wanda bai zunubi ba, bai laifin komai ba, sai ya tuhume shi da wannan zunubin da shi ya aikata. Wa in kana muzniban, ko da shi din yana da wani laifin daban, ba ana nufin wanda ya tsaftace daga kowanne zunubi ba, shine bari'a. Ana nufin wannan laifin da ka jefe shi da shi, to bai yi ba, ko da yana da wasu laifuffuka. To wanda ya aikata laifi sai kuma ya tuhumi wani ne ya yi ba shi ba, to me ya faru? Yace faqad ihtamala, to wannan ya dauki nauyin buhtanan, kiran ƙarya, ko domin dama kirkirar ƙarya ce, shine buhtani. Mutum bai yi abu ba, kai accusing dinsa cewa yayi, ka tuhume shi da cewa yayi. Wa isman, kuma da laifi, mubinan bayyananne, wanda hujjarsa kurukuru take. Ai faqad hamala fawqa dhahrihi bahtan lil bari'i wa isman zahiran bayyina, ma'ana abinda ake nufi, ya dauka a gadan bayansa shi wanda ya yi laifi kuma ya tuhumi wani, irin yadda dai mutum zai ce wai yana da wayo, ko yawa rashin, kuma wannan rashin wayo ne a duniya. Zaka ga wani sai ya yi laifi, sai ya gudu, sai ya kintsa wasu shaidu, alamomi, ya koma gefe, ya buya, in an zo sai a samu wani abu a wurin da zai nuna wani ne ba shi ba, ko ko ya bar wayar wani agun, ko ya bar agogon wani, an san wani, sai a bincika sai a gano shi, kai ne ka je wuri kaza kai laifi, sai ce a ba shi bane, sai a kiyadda, sai a ce ai ga abun ka an samu a wurin, misali dai, sai a je kuma ai masa hukunci. Kaga wancan da yayi laifin ya je ho tuhumar gun wani, me yayi? Shine yayi buhtani, yawa ya kirkiri ƙarya, ya danganawa dan uwansa wanda bai yi laifi ba. Yace faqad hamala fawqa dhahrihi, ya dora a gadan bayansa, bahtan shine tuhuma, kirkiran ƙarya, lil bari'i, ga wanda ba bai yi laifi ba, wa isman, da kuma zunubi, laifi, zahiran bayyinan, wanda yake kurukuru yake. Yace wa hadha yadullu ala anna dhalika min kaba'irid dhunubi, wannan yana nuna maka ashe ka tuhumi wani da laifin da ba shi yayi ba, ka jefe shi da wannan laifin, yana cikin kaba'irid dhunub, ko shi ai a karkashin sa kazafi yake shiga, ko kai wa mutum kazafi, ka kira shi da shi mai aikata wani laifi ne bayan bai aikata ba, me yasa har abin yake da ukuba? Wannan ma shine ya sanya shi zama min kaba'irid dhunub, domin duk abin da yake akwai la'ana, ko ukuba, ko haddi, ko wani abu tahdidi cewa la'ira za a yi mutum abu kaza, ai malamai sun ce wannan ita ce alamar babban zunubi, to wannan shi ma babban zunubi ne, haka ka kiyayi ko da wasa, ka rika tuhumar mutum laifin da bai yi ba, yana daga cikin ɓata suna da zai jawo, kamar da malam zai gaya mana irin abin da ke cikin wannan irin mummunan aikin na fasadi. Ina ne yace fa innahu, yace wa hadha yadullu ala anna dhalika min kaba'irid dhunubi wa mubiqatiha, yana daga cikin abubuwan da suke aukar da mutum cikin halaka, shine mubiqat. Fa innahu qad jama'a iddata mafasid, tuhumar mutum da laifin da bai yi ba, akwai barna da take aukuwa a sakamakon haka, har wajen guda biyar da malam ya ambata. Na ɗaya menene? Yawa kasbul khati'ati wal ithmi, na farko dai akwai aikata shi zunubin, ai barna ce ko ta auku kuma a bayan kasa. Thumma rami man lam yaf'alha bi fi'liha, tuhumar wanda bai aikata ba a ce shi ne ya aikata, shi ma wannan menene? Barna ce. Thumma al-kadhib ash-shani, mummunar ƙarya, bi tabri'ati nafsihi, ya kubutar da kansa cewa shi ne innocent, ko yawa wattihamil bari'i, ya samu wanda yake innocent din kuma bai yi laifin ba, ya tuhume shi, wannan barna shi uku kenan thumma ma yatarattabu ala zalika min al-uqubati ad-dunyawiyya sannan kuma abin da zai hau kan wannan mutumin da aka kama wanda bai yi laifin ba na uqubat duniya an yi barna ko ba ai ba in mutum ne mai iyali bai yi laifi ba aka kama shi an zalunci iyalansa za su zauna ba mai kawo musu abinci an je an daure shi alhali ko ba shi yayi laifi ba tandafi'u amman wajabat alaihi waɗannan uquba ta duniya wanda aka tunkuɗe ta daga kan wanda ya cancanta ta hau shine wanda yayi laifin sai je dora ma wani aka zo aka yi ta akan wani kaga barna ta uku na nawa kenan hudu ne ko yawwa amman wajabat alaihi wa tuqamu ala man la yastahiqha kuma a je a aiwatar da wannan uqubar akan wanda bai cancanta ba hudu kenan thumma ma yatarattabu ala zalika aidan sannan abin da zai biyo baya min kalamin nasi fil bari'i sunan mutumin ya baci mutane su rika zindansa suna zance a kansa ashe shi ne ya aikata kaza yanzu laifin nan dama da aka yi aure kaza ashe wane ne muna ganin sa mutumin kirki gashi a gun Allah mutumin kirki ne wani ne ya kala masa kun ga an bata masa suna yanzu waɗannan abubuwan ba su isa su jawo yaki a tsakanin mutane ba sun isa shi yasa shiga haƙƙin mutane yake da girman da Allah subhanahu wata'ala sai ya ɗebe ladan ayyukanka gobe kiyama ya bai wanda ka zalunce shi a duniya shi yasa ƴan uwa musulmi wallahi ko kana da wani zunubi tsakaninka da Allah to kayi kokari ka mai da shi tsakaninka da Allah din kawai yadda zaka nemi ka tuba ya yafe maka kar ka shiga cikin haƙƙin mutane ka kiyaye taba abin da yake na mutane ko dukiya ko jini ko mutunci yi da mutum kaga kana rena shi kamar abu da ba shi da muhimmanci amma ka duba irin kwatancen da Allah ya yi da irin wannan mummunan aikin a cikin alkur'ani ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu ku da kanku za ku kyamace wannan tasuranta a ce ka ɗauki wuka daga gidanka ka je kabarin ɗan uwanka da aka binne shi jiya ka tona kabarin ka yanki wannan naman ka dawo gida ka sa a tukunya ka dafa ka ɗauka da hannunka ka sa a baki ka ci ba zai ji daɗin wannan zancen ambatan kawai za ka ji ba ka so ambata to wanda ka yi da shi bayan nan ka aibata shi ka faɗi laifinsa to shi ne irin fa abin da ka aikata kamar ka je ka ci naman ne ɗanye yanzu ku duba yadda muke yi da junanmu duk wanda baya nan in dai baya gun to sauran wanda suke gun su kadai su ne mutanen kirki su ne ba a faɗi laifinsu ba wani baya nan daga ka ji sunan mutum aka ce ai yanzu haka kaza da ba ruwanka ba za ka iya tsare kanka daga wannan uqubar da ka rufa bakinka baka ce komai a kansa ba amma ka shiga cikin mutuncinsa ka ɓata sunansa ka zage shi ka aibata shi ko da dalili ko ba dalili ai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ko yace in ka faɗi abin da yake akwai haƙiƙa ya aikata to wannan shine giba din in kuwa babu abin ka faɗa to kai masa buhuta ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka idan mutum yayi da mutane kuma musamman ya gina abin akan ƙarya gashi nan a social media haka kawai mutum ya hau ya rubuta abin da ya ga dama ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan kai ka dauka a duniya ba mutumin kirki sai shi da yake mutu Allah ya kyauta a kiyaye wannan abu shiga cikin haƙƙin mutane yana sa ka rasa ladan ayyukanka wannan fa in kana aikin ma kenan mai kirki mai yin aikin kirki sallarsa ta cika azumin sa ya cika nafilfili yana yi sadaka yana yi duk an tara masa lada gobe kiyama yana sa rai sai ga ba haka وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ yadda kake tsammanin an aje maka ladan kiyamul layli da ladan azumi sai ka zo ka wayi gari cewa babu komai sabanin abin da kake tsammani saboda ka ci mutuncin mutane ka zudda jini ka ci dukiya ka aikata abin da ba daidai ba zaka a kiyayi haƙƙin dan adam ayyukan kuma da suke munana na tsakaninka da Allah su ma ka rubu da su sun fi saukin a yafe saboda su haƙƙin ar-rahmanir rahim su kuwa haƙƙin dan adam dan adam ba zai yafe maka haka kawai ba. Allah kyauta. Allah ya tsare mu daga shiga haƙƙin junan mu. Yace thummal kadhibu shani bitabri'ati nafsihi wa ittihamil bari thumma ma yatarattabu ala dhalika min al'uqubati ad-dunyawiyya tandafi'u amman wajabat alayhi wa tuqamu ala man lam yastahiqha thumma man la yastahiqha thumma la ma yatarattabu ala dhalika aidan min kalamin nasi fil bari'i nan ne muka tsaya ko yawa ila ghairi dhalika kun ji mafsada guda nawa biyar me akai la'ala ku nuna me laifin da wannan yayi ya ja wannan barnar guda biyar tuhumar wani da laifin da bai yi ba shine yake da wannan abubuwa guda biyar na barna da za su auku a cikin al'umma to yanzu ina ga wanda yayi kisa ina ga wanda yayi sata ya raba wanda dukiyarsa ina ga wanda ya ji ma wani rauni kunga wannan fa tuhuma ce waye mai zunubi waye ya laifi kaza waye satan nan a gida kaza sai ka ce wani ne ka san kuma ba shi bane wannan abun ya ja barna guda biyar ita ce wannan muka ji yanzu to ina ga laifuffukan da suka fi wannan da ake aikatawa barnar su Allah ne kawai ya san sakamakonta yace ila ghairi zalika min al-mafasid allati nas'alu Allah al-afiyata minha daga cikin irin da barnace da muke roƙon Allah madaukaki ya tsare mu daga gare su min wa min kulli sharrin da kuma kowane irin sharri thumma zakara minnatahu ala rasulih sallallahu alaihi wa sallam bi hibzihi wa ismatihi mimman arada an yudillahu sannan Allah madaukaki sai magana akan khasiyar abin da yayi na baiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta ba ku بسم الله قرأت
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
إن بكم أنت تتونا دمك يا أبايا سبب سوكر وأنن آيوي tun daga fadin Allah madauki da ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah to har zuwa wannan wuri ayoyin nan sun sauka ne saboda wannan kissa mutumin da yayi sata da yayi jiza a kama shi ya jefa abin satar gidan wani bayahude sannan ƴan uwansa suka taho suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a kubutar da shi ƴan uwan nasu an fahimta yawa kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan abu da sun sa shi ya aikata abin da ba daidai ba wannan batarwa ce ko ba haka ba to shine Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan falalar Allah ba ba dan falalar Allah ba da abu kaza da kaza da kaza sun faru kamar yadda zamu zo yanzu ana fahimtar abin to shine nan malai yake cewa thumma zakara minnatahu ala rasulih sannan Allah madauki ya ambata mana baiwar da yayi ga manzansa bi hibzihi da kiyaye shi wa ismatihi da tsare shi daga laifi mimman arada an yudillahu daga wanda yaso ya batar da shi ashe idan wani ya shigo cikin wani case da yake gaban alkali ya sanya alkalin yayi sabanin gaskiya saboda influence dinsa to ya batar da alkali ko shine nassin abinda Allah ke faɗa su kwadayin su shine su batar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abinda ba daidai ba amma saboda baiwa da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare shi daga wannan karkacewa a wannan hukunci sai saukar masa da aya aka tona asirin abinda waɗancan suka tsaro za su sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abinda ba yi ku duba ku gani a cikin wannan akwai ishara ashe girman alƙali baya hana in yayi abinda ba kun ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wancan gashi fa yayi ne gurgurdan abinda ya bayyana gare shi ko ba zalunci yayi ba shi saboda yayi abin da ya bayyana gare shi amma duk da haka an ce an kusa a batar da shi to ashe wannan yana nuna mutun ya kiyaye duk abin da aka zo ko neman shawara ko tsakanin miji da mata zaka yi adalci ko makamancin wannan to kayi gurgurdan abin da yake akwai hujjoji kuma ka ji tsoron Allah a ciki shine babban abin da zai fidda mutun gashi an ambaci abin batarwa da an aikata ashe da an bata Allah kuwa ya yi baiwa akan manzansa ya hana shi bata ya bashi isma daga zunubi ya tsare shi ba zai bata ba to shine ne yake ga masa mun ci uku kike cewa kila mai saura biyu sai fa qala sai yace za mu tsaya yanzu insha Allah in so sai mu dawo mu tashi akan ita wannan aya din ce walaula mu karanta iya nasin aya Allah madauki cewa yayi walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ba dan falalar Allah a kanka da kuma rahamar Allah ba la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka da wasu wani yanki na waɗancan mutane da sun yi kokarin su batar da kai da sun yi kokarin su batar da kai sai Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba kuwa sai saiwa sai kansu wa ma yudilluna illa anfusahum وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ kuma ba za su cuce ka da komai ba su kansu za su cuta sai kuma Allah yayi wata baiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wa anzala Allahu alayka alkitaba Allah ya saukar maka da littafi wal hikmata da hikima sunna da kuma hikimomin shari'a wa allamaka ma lam takun ta'lam ya ilmantar da kai abinda baka sani ba sai ce kai wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah akanka lalle babbace falalar Allah akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma ne da ita wannan shine abin da zamu tattauna akan sa in Allah ya kai mu gobe mu ji irin falalar da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba za a iya lissafa ta ba sallallahu alaihi wasallam Allah sanya mu cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece su Allah ya kinsa mana الأمرم الله كم يدور مؤكن تفركي مددتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم كان يكربا يا كما تبت شيء كان صدق كربا شيء يعيني دم الله saboda wannan abin da ke ciki tunda an haramta sayarwa duk da ka san ba sayarwa bace amma ai wani dan rashawa ce duk da dai ba za a ce sayarwar bace ba sayarwar bace sai dai akwai wani abu ka saurara da Allah akwai wani abu yanzu misali in na san ana wannan a Saudi Arabia in ka je asibiti zaka ba da gudunmuwar jini take a wurin ka bada jinin kuma za a baka wani juice saboda kai ka sha yana cikin abin da kan dawo da jini da wuri to wannan wani lokaci ko daga wurin masu mara lafiyan ne ko kuma daga gwamnati wannan ba wannan dan karamin abu ne bai kai yadda za a ce a sa shi a layin cewa ko wata rashawa bace amma dai in dai ba ciniki akai din ba ina ganin abun mai sauki ne amma ka tsaftace kanka din yafi Allah kan da. Barakallahu.